This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Laraba, idan Allah ya kai mu, shugaba Joe Biden zai gana da zababben shugaban kasa Donald Trump a fadar White House, bayan da shugaba Biden din ya sha alwashin mika iko salin alin biyu bayan nasarar da jam'iyyar Republican ta yi a zaben da aka gudanar. Biden da Trump za su gana a ofishin da ake kira Oval Office da karfe 11 na safe, karfe 4 agogon GMT, cewa fadar White House a jiya Asabar. A sharar fagen dawowar Trump zuwa fadar White House a watan Janairu, Trump da ya kafa tarihin sake dawowa fadar White House ne a zaben 5 ga watan Nuwamban nan, inda daban shi ya sha makuba a sama da shekara 10 na irin siyasar raba kawuna da ya rika yi a Amurka. Trump, mai shekaru 78 a duniya, ya lashe zaben da tazara mai nisa sama da ta baya, duk wadda laifuka da yake fuskanta hukunci a kansu da tsigewa hakaro biyu da ya fuskanta a baya lokacin da yake office. Ra'ayoyin jama'a ya nuna abin da ya fi yin tasiri ga masu kada ƙuri'a shi ne batun tattalin arziki da matsalar tsadar kayayyaki da ya yi sama a ƙarƙashin shugabancin Biden tun bayan farfaɗowa daga annobar cutar COVID. Zaben mace 'yar jam'iyyar Republican Kelly Ayotte a matsayin sabuwar gwamnar New Hampshire na nufin mata 13 za su kasance jagorori a jihohi a shekara mai zuwa, da zai kare adadin baya na mata 12 bayan zaben shekarar 2022. Gwamnoni na samun nasara mai ƙarfi a siyasar Amurka da ke daidaita al'amuran jihohi da kan kasance sannan makamar aiki da ke share fagen neman manyan mukamai a gaba. Yana da muhimmanci a samu mata a irin waɗannan mukaman domin samar da daidaito ga mutuncin jagorori. Warancin mata a siyasance, musamman ma a manyan makaman shugabanci, inda za su kasance shugabanni kai tsaye ba mambobi kawai ba, cewar Kelly Detmer, shugaban gudanar da nazari a cibiyar matan Amurka da siyasa a Rutgers. An rika yaɗa raɗe-raɗen yiwuwar Gretchen Whitmer zama 'yar takarar shugabancin ƙasa bayan da shugaba Biden ya bayyana ficewa daga takarar. Sai gwamnan South Dakota na jam'iyyar Republican Kristi Noem da ita ma aka zaci za ta zama 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa ga zababben shugaba Donald Trump. Tsohuwar sanatar Amurka Ayotte ta doke Joyce Craig, 'yar takarar Democrat, tsohuwar magajiyar garin Manchester, birni mafi girma a New Hampshire. Duk da haka, akwai jihohi 18 da ba su taɓa samun mace ba a matsayin gwamna. A ranar Asabar, kafar yaɗa labarin Saudiya ta ce an kashe jami'an sojin ƙasar biyu a yayin wani hari a Yemen, inda aka ce wanda ya kai harin na da alaƙa da ma'aikatar tsaron Yemen. Dakaru biyu sun yi shahada, wani guda kuma ya samu rauni sakamakon harin na nuna rashin bajinta da aka kai a ranar Juma'a cikin sansanin sojin da ke birnin Seyun, cewar kafar yaɗa labarin Saudiya, kamar yadda ta jiyo mai magana da ma'aikatar tsaron Brigadier General Turki Al-Maliki ya sanar. Saudi Arabia ta yi gangamin wani haɗin gwiwa daga ƙasashen duniya domin shiga tsakani a Yemen da nufin tallafawa gwamnatin da duniya ta amince da ita a shekarar 2015, bayan da mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka kwace babban birnin ƙasar Sana'a a shekara guda kafin nan. Seyun ya kasance a gwamnatin Hadramaut, wadda ta faɗi a ƙarƙashin ikon gwamnatin da duniya ta amince da ita. Dakarun haɗin gwiwa da aka girki a sansanin da aka kai harin na tallafawa ne wajen bayar da horo ga dakarun cikin gida domin su yaƙi ta'addanci da fasa ƙauri, cewar kafar labaran Saudiya. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Asabar din nan, ministan tsaron Lithuania ya ce kada kasashen tarayyar Turai su sake yin kuskuren haifar da shinge tsakaninsu da zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump. Maimakon haka, kamata a yi su haɗa kai kan al'amuran da za su amfane su baki ɗaya. Ko da kuwa Trump zai sake yin aiki da abin da Lawrence Kasinamas ya kira kwangila a hulɗarmu da shi. Kasinamas ya zayyana wuraren da Turai za ta iya haɗa gwiwa da sabon shugaban ƙasar, kamar inganta zuba jari a ɓangaren tsaro da yadda ƙasashen Turai za su rika amfani da makaman Amurka da haɗa kai wajen takawa China da Iran biriki. Casinas ya shaidawa kafan labaran Associated Press cewa inda suka yi dan kuskure a baya lokacin da aka zabe shi bayan yayi nasara akan Hillary Clinton abu ne da kokusa ba za a amince da shi ba lokacin da aka gina shamaki akan rashin da'a. Casinas ya ce yana tunanin hakan ba daidai ba ne, yana magana ne a gefen taron kwanaki uku a Paraguay da ya mai da hankali kan karfin sojin tarayyar Turai da kasashen tsallaken kogin Atlantika. A yau Lahadi ne kasar Mauritania ke gudanar da zaben yan majalisar wakilai yayin da Prime Minister mai ci Pravind Kumar Jugnaut da babban abokin adawar shi ke ɗaukar alkawarin magance matsalar tsadar rayuwa da ta dabaibaye kasar da ke yankin tekun Indiya. Kasar mai mutane kimanin miliyan 1.3 na hajantar da kanta a matsayin wani tsani tsakanin Afirka da Asiya, inda take samun da dama daga kudaden shigarta daga hidindimin gabar ruwa, wuraren bude ido da sakar tufafi. An yi iyasin kasar za ta samu cigaban tattalin arziki da kashi 6.5 daga cikin 100 a bana idan aka kwatanta da kashi 7 daga cikin 100 a bara.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda wata kungiya ta horas da wasu matasa 1,000 a fannoni uku da suka hada da girke-girken zamani, fasahar kwamfuta da tsarin noman zamani. Kungiyar dai ta zakulo matasan da suka ci gajiyar wannan horaswa ne ta hanyar yin amfani da kafofin sada zumunta wajen tallata shirin, inda suka sami ɗaruruwan matasa masu amfani da internet da suka shiga cikin wannan tsarin wanda aka yaye su bayan shafa tsawon watanni uku da samun horaswa kan fannonin uku. Alƙalman ƙirdiga dai sun nuna cewa a yanayin da ake ciki a yanzu a Najeriya, sama da matasa miliyan 2 na nan ba su da wani kwakwaran aiki da zai taimaka musu samun biyan bukatun yau da kullum, kuma wasu takwarorin su ke ƙara ƙaimi wajen wayar musu da kai. Su rungumi yin amfani da kafofin sada zumunta wajen samun kuɗaɗen shiga. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da wasu matasa da suka ci gajiyar wannan shirin.
Sunana Zainab Mustafa. Gaskiya ba abin da zan ce sai dai godiya. Din gaskiya ba karamin kokari suka yi ba. Mutane da yawa haka a ce an kwaso ku training kyauta ba sisi. Saboda na duba yawancin makarantun culinary online, gaskiya ba kananun kuɗi suke wajen nan ba. Za ka ji akwai masu 500, amma wannan kyauta ko sisin mu ba su ansa ba. Gaskiya ba karamin kokari suka yi ba, sai dai godiya Allah kawai ne zai iya biya su. Gaskiya tun farko ina da muradin girki sosai, shi yasa ma na ta dubawa online wani makaranta zan iya shiga in je in koya, har sai Allah ya kawo mu wannan dama on a platter of gold. Ba zan yi wasa da wannan daman ba, zan tabbatar da cewa nayi abin da ya kamata, zan fara nawa kitchen din insha Allah. Abin da zan iya cewa matasa shine da cewa kasar abubuwan sun fi karfin mu, kar a fidda tsammani, kuma duk daman da muka samu yi kokarin cewa mu yi amfani da daman inda ya kamata, kuma mu sa hankali mu koya.
Tunana Muhammad Aminu. Daman ina so in koya computer saboda yanzu Nigeria ya zama abun digitality tare da kuma ba tare da ilimin computer ba, shi yasa nace ina so in computer na koya. Yanzu tunda na samu dan ilimi na da nake bukata, yanzu zan yi kokari in further in more, in je su cafe in dinga koya, tunda yanzu na riga na koya basics. So yanzu kwanda ya tambaye ni abubuwan da na koya, na san me na koya. Matasa yan uwana, dan Allah, tunda sun ce gashi za su zo state system in Nigeria, dan Allah ku yi kokari. Idan an zo state in ku kakusaya cewa a kudin mota a mai yayi tsada, ba za ku iya kashe kudin ku ba da wayansu abubuwa, dan Allah ku yi kokari, saboda idan muka ci burinmu kaman duka Nigeria ne muka taimaka.
Bayan ji ta bakin wasu matasan da suka ci gajiyar wannan shirin, bari mu koma ga malama Aisha Sa'idu, kwararriya a fannin kasuwancin zamani, a game da yadda irin wannan shirin zai taimaka a yanayin matsin tattalin arziki da ake ciki.
Lallai zai taimaka ma youth, especially yara da suke tasowa yanzu, a fahimtar menene rayuwa take ciki, kuma yadda za su yi su achieve financial abubuwan su a rayuwa, su zama on their own, su rayu da kansu. na'am tabbas sai sun dage wajen taimaka maka kansu rayuwa ita yanzu dole ne ka tashi ka nemi na kanka to ni shawara da zan ba su wannan tafiya ta su su dage su koya kuma su yi amfani da shi
a wani bangare kuma uwar kungiyar horas da matasan wato Niger Food Fiesta ta ce ana buƙatar irin wannan shirye-shirye kuma yazo kan gaba ganin yanayin matsan rayuwa da ake ciki
sunana Raula Usman eh to akan matsan rayuwa ne muka dauki wannan mataki kuma mu ba da namu gudunmawa aka ce ba za mu zauna dukan mu da wamma mu zama dai ba so dole ne sai mun tashi mun yi abin da ya kamata to shine muka taso da wannan salon mu samu koya ma mutane saboda koyan dafa abinci yanzu abinci abin da kowa ke ci kuma noma dole sai an yi shi ake samun abinci sannan kuma yanzu da yanayi ya zama komai na computer ne so shi sa muka dauki wayannan muhimman abubuwan guda uku so da ya zama sanadiyan samun wani mafita saboda a samu a kore talauci da kuma halin yanayi na yau da gobe ba koya musu kawai bane wannan bayan an koya musu muna son mu bididdigi muna tare da su muna ganin abin da suka yi so kinga dole aina way mu ma za mu kawo namu gudunmawa ba wai a an koya maka kaman yanzu ka ba yaro ne kofi yace maka zai sha ruwa an ka ba da kofi ba ruwa a cikin ga ai ba ai komai ba kenan so dole ne yanzu ruwan ma mu ma sai mun zuba musu hanyoyin da za samu insha Allah
to masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniya gizo ke zuwa muku daga nan murya Amerika yanzu lokaci yayi da zamu ji ta bakin jagorar kungiyar Niger Food Fiesta a game da abin da suka jawo ra'ayinsa ga samar da wannan shirin
sunana Muhammad Mustafa ni ne jagoran wannan kungiya mai zaman kanta to na farko dai abubuwa da dama ne suka jawo ra'ayina abu na farko shine na ga yanda matasa da dama suke a nan Najeriya da yawan su ba su da aikin yi kuma akwai waɗanda ma suka yi karatu amma bayan sun gama karatu dai ba su da abin yi sai na duba to a matsayina wanda nake da son matasa a zuciya ni ma me zan iya yi domin in samu in taimaka daidai gurgurdo na sai na kawo wannan tsari na NGO mai zaman kanta na horar da matasa ICT da kuma fannin noma sai kuma culinary wato mata kenan su koyi yanda ake dafa abinci to wannan tsari uku dai shi muke yi a yanzu kuma kamar da kika gani yau gashi nan mun samu mutane 1000 wanda sun gama fannin farko kuma idan Allah ya yarda nan da kwanaki kadan zamu fara fanni na biyu wanda muke so mu horar da mutane 1000 kuma kafin mu tafi jahohi daban-daban na Najeriya
na'am kwanaki nawa ko makonni nawa kuka yi kuna horar da waɗannan matasa a waɗannan fannoni uku da kuka tsara
wata uku kenan
shin akwai waɗanda suka dauki nauyin wannan horas wai
a yanzu dai babu shi yasa muke kira ga da gwamnati da kuma masu hannu da shuni da su zo su tallafa mana dan wannan abin da muke yi zai ga gasunan matasa ne bakin suka cika wannan waje so babu wanda ya dau nauyi a yanzu dai babu amma mun san idan Allah ya yarda za mu samu nan gaba
ya kake ganin irin wannan horaswa da kuka sanya a gaba zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya kai tsaye ganin irin matsin da ake ciki
zai taimaka domin waɗanda suka samu wannan horarwa yanda yake ganin su ai sun samu aiki yi kenan kuma akwai waɗanda za su bude shaguna ko kuma za su dinga yi koda a bakin gida ne suna saya suna saidawa kaman wanda suka koyi yanda ake dafa abinci za su bude shago ne na yanda za su dinga dafa abinci suna saidawa kin ga koda mutun ɗaya ko biyu suka dauka aiki ai an rage sannan kuma ICT duk wanda ya samu irin wannan ilimi da muka horar da su zai iya bude internet cafe wato inda ake abin yanan gizo-gizo kenan kin ga ai zai iya daukan matasa biyu uku hudu kin ga ai nan ma mun tallafa mun rage so kin ga ai dole ne zai taimaka wa tattalin ƙasa tunda matasa za su samu aiki ne ai abin da muke yi domin mu samu matasa aiki yi ne
shin akwai wani shirin yin bita ga matasa da suka samu wannan horaswa danganin sun yi amfani da ilimin da suka samu
eh akwai shirin da muke saboda bayan mun gama horar da su akwai database din da muka yi creating rumbun bayanai wanda duk gaba ɗayan su suna cikin wannan rumbun bayanan nan wanda yanzu kamar yadda muke kira da gwamnati da su zo su tallafa musu a dan ba su abin da za su fara kasuwanci bayan wannan horo to wannan rumbun bayanan nan da shi zamu yi amfani mu dinga dubawa muna gani yaya suke yi suna nan suna amfani da abin da muka koyar da su ko kuma suna fita daga hanya to kin ga ai monitoring din su zai ba mu dama ganin yanda abubuwan ke gudana mu ga tasirin abubuwan da muka koya musu ya yake tafiya
to menene sakonka ga matasa a daidai wannan lokaci
sakona shine a matsayinka na matashi mace ko namiji Najeriya yanzu kowa sai ya tsaya dole ne ka taimaki kanka idan ka samu damar shiga cikin wannan horo namu to kada ka bata lokaci tunda abinda muke yi ba wanda ya biya ko naira daya horon wanda muke yi kyauta ne tun daga farko har ƙarshe so duk wani matashi da yake a nan waje ka nemi damar shiga wannan kungiya tamu kai ma ka samu horo dai a cikin waɗannan da muka bayyana domin ka taimaki kanka duk wani matashi yanzu ka taimaki kanka kada ka tsaya ka ce kana nan kana jiran gwamnati ko kuma kana jiran wani mai hannu da shuni ya yazo ya taimaka maka ko kana jiban wani dan uwanka yazo ya taimaka maka ka tashi da kafafunka bi kai ma ka taimaki kanka kuma mu ga muna nan muna tallafawa muna horarwa so irin wannan abin da muke yi duk wani matashi ko kai karatu ko ba kai karatu ba kana da damar shiga wannan kungiya ta mu domin ka samu horarwa
ita ma sanata mai wakiltar birnin tarayya Abuja irin tekin gibe ta bayyana cewa dole ne a hada karfi wurin guda dan samu mafita ga yanayin da ake ciki
duk wanda zai iya yayi yanzu mu sa hannu ayi ma jama'a mutasa su ne kasan jama'a wanda suke bukata sai su so ga mun cewa kitaya ni da wannan kitaya ni da wancan shiru bai maganin komai kuna ji sai kowa sun tashi su yi cewa gaskiya inda komai suke ba mu yadda ba sai an gyara all screen dates I'm sorry if you all make it very loud it's not only roaming on the street that is a protest sitting at home and screaming and saying every day we are not doing anything because of this it's also a protest they follow you house to house there are lots of things you can do to show your discontent that does not include
Madalla alƙalma daga hukumar kididdiga ta Najeriya wato NBS da ta cibiyar kula da tattalin arziki ta NESG sun yi nuni da cewa a zango na farko na shekarar nan da muke ciki kaso 5.3 na 'yan ƙasar ne ba su da aikin yi baya ga waɗanda suke da abin yi amma albashinsu ba zai iya rike su ba lamarin da ake ganin ya ƙara muni idan aka kwatanta da zangon ƙarshe na shekarar 2023 to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin magana ne akan irin yadda cututtuka suke bijirewa magunguna da ake kira da antimicrobial resistance wanda aka fi sani da AMR. Idan mai sauraro bai manta ba, a makonni biyu da suka gabata, shirin ya yi cikakken bayani akan AMR wadda aka fara ganin sa a matsayin annoba a fadin duniya da ma wasu muhimman bayanai game da yadda cututtuka ke bijirewa magunguna. Sai kuma lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alƙawarin kawo muku ci gaban shirin. To a yau ma, Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne akan irin illolin da bijirewar cututtuka ga magunguna ke haifarwa. Likita gare ka.
Miciki ya tabbata cewa a Najeriya zalla kawai mu ne na 19 a duniya wanda akalla kasashe 204 muke da su to mu ne na 19 wanda suke fuskantar wannan matsala wanda tabbas hakan ya tabbata asibitin mu. Wani likita ne wanda ya saba ba da atimita ko kuma ya saba ba da zallan email for example ne treating wannan condition din nan ko kuma ya saba ba da tablet amma ya kasance yanzu ba zan iya ba da wannan magunan ba sai fara tsanin wa'ansu maguna ne additional ko extra ko kuma na ƙara dosage wannan magunan kafin ya samu cin nasara a wannan ko kuma mutum ya zo da wani condition din da ida an ba da wani magani da zai iya treating din shi na dan kwanaki kadan yanzu ba zai iya treating din shi ba saboda automatically he is already resistant to wannan medication din nan a dalilin haka kuma sai sa mutum ya dade a asibiti ya zo kashe kudin gado ya kashe kudin magungunan ya kashe kudin transportation din zuwa da dawowa da mutane za su nayi na kawo abinci da shiga da fita tare da bata lokaci na ba gaira ba dalilin asibiti da daukan nosocomial infection da ba bukata ya dauka kuma at the same time one is a threat to modern medicine kamar muka sani muka yi a lot of surgery wanda shine kaman fita kenan ko kuma a ce tiyata in general wala Allah mutum yana da wani problem ko kuma a ana so a masa organ transplant ne an canje wannan kodin alal misali ana so a sa masa sabuwar koda saboda wannan kodin ta riga ta buga ko kuma wannan huhun ya riga ya buga ko kuma ya kone a wani sashi na jikin shi ko ya samu matsala da sai an faro fata a jikin wani mutum ko kuma a jikin nashi an manna wato wani transplantation din da ake kenan auto transplantation da sauran su haka to ana bukata a bada magunguna da zai akalla banda su na sati 1 2 3 wala Allah in aka yi amfani da su plus wannan aikin da aka yi kuma za a yi cin nasara sai unfortunately kuma ba a samu cin nasara ba saboda wannan resistance da ake samu magani ya kamata a ce yake na sati 1 so akalla sai an bashi sati 2 kafin yin aiki ko kuma zuwa sati 3 ko kuma maka baki ɗaya ba zai yi aiki ba har sai an fara tunanin wani magani za a bayar daga kuma akan samu cost increase wato sai kasance kuɗi ya karu sauran magungunan da ake so a yi amfani da su da mun riga da mun saba amfani da maganin 3,000 yana warkar da mu, amma yanzu ba zai mana aiki ba akalla sai mun amfani da maganin 30,000 ko 40,000. To wannan shi ba ya cin manya illoli na wannan resistance din kenan, saboda karanun magungunan sun bar mana aiki, so dole mu je manya magungunan da dama ba a san sunansu ba, ba amfani da su, pharmacy ba sa kawowa. To yanzu haka muna ji muna gani dole mu je muna nemo irin waɗannan magungunan don mu samu mu shawo kan wannan cutar da shiga cikin namu.
To likita, shin kamar wasu cututtuka ne ma ake samun bujirewar magunguna?
So daga cikin manya-manyan cututtukan da ake samun resistance ko kuma bujirewa na magunguna, wato in ka sha maganin da ya kamata a ce ya aiki, amma saboda waɗannan cututtukan suna da taurin kai, sun ga da sun saba da wannan magungunan ba za su yi aiki ba, su ne cututtuka kamar haka. Na farko akwai Staphylococcus aureus, na biyu muna da Escherichia coli, muna da irinsu Enterococcus faecium, muna da irinsu Streptococcus pneumoniae, irinsu Klebsiella pneumoniae, irinsu Pseudomonas aeruginosa, sai kuma manya-manyan da suka fi aukuwa cikin muhallinmu na yanzu, irinsu ne malaria infection da muke da su, wanda mutum sai ya yi amfani da magunguna daban-daban kafin ya warkarwa, wani ma har ya riga da ya san cewa na haɗiya baya masa aiki har sai ya yi na allura har ya yana self medication. Haka ma irinsu Tuberculosis, wanda su kuma suna da manya-manyan nasu illolin da har ya kai akwai multidrug resistance, so extensively multidrug resistance, har da ma aka samu pan multidrug resistance din da yake nufin cewa duk maganin da ya kamata a ce an yi amfani da shi wanda yake da wannan cuta na tuberculosis, to ba zai masa aiki ba gabaki ɗaya, gashi cutar zai ci gaba da kama shi, yana ci gaba da naɗe shi, yana ci gaba da ba shi wahala maganin ya ƙi yin aiki, saboda already duk magungunan da ya kamata a ce mutum ya sha hala ya sha su a baya, wannan cututtukan kuma gashi suna da taurin kan da ba sa jin wani magani, saboda already mutum ya riga da ya saba wannan magungunan, ya riga da ya kashe immune system din shi, hakan ma kuma sai ya zo ya sa bai samu ya samu raka ba, wani ma har ya kai ga zuwa mutuwa.
Kamar wasu irin hanyoyi ya kamata mutane su bi don gujewa wannan matsala ta AMR?
Daga shi hanyoyin da ake bi kuma don yaƙan wannan antimicrobial resistance din, avoiding judicious use of antibiotics, wato yawan amfani da waɗannan magunguna kenan na antibiotics ko kuma antiviral, antimalaria ne, antibiotics ne, antifungal ne, ko kuma antiprotozoal, duk magani da ya kamata a ce an ja baya da su musamman ga mu likitoci da mu ne muke rubuta prescription din. Sai dai unfortunately ko da a ce mu mun ja baya da su, mutanen mu na pharmacy ba sa jin baya da yin haka. Yawanci su an mara lafiya ya zo ya faɗa masa complaint din shi, mutum pharmacy zai haɗa masa maganin 4,000 ya zo ya mika masa. Shi kuma a madadin ya amfani da kuɗin mashin ko kuma ya sa mai a motar shi ko kuma ya sa mai abin hawan shi ya zo ya samu layin likita, mutum kamar 30 ko 40 a gaban shi ya je yana yin gwaji, yana ɗaukar lokaci akalla ya awa 6 awa 7 a asibiti, ya gwammace ya je pharmacy ya je minti 15 ko 20 a bashi magungunan da zai je karfa. To wannan yana jawo mana cikas aikin mu ba kaɗan ba. So kenan ko da likitoci sun yi kokari sun rage bada magani, in ma'aikatan pharmacy da su suke sayar da wannan maganin ba su rage ba, to an riga da an ɓata lokaci ne. Saboda haka yana da kyau jama'a wanda suke fannin kiwon lafiya, da likita, da pharmacist, da nurses, da NCO din da suka san magunguna, su rage bada magani har sai ta kama dolan, da kuma ba a sanin haka sai an zo an samu wanda yake da license din bada wannan magani, wanda zallan likita ne kuma yake da right, yake da kuma license din ganin mara lafiya ya bashi gado ko ya bashi magani ko ya ƙara masa jini ko kuma ya bashi gwaje-gwajen da ya kamata a ce yayi ko kuma tayi, da ne sai a bashi magani da ya cancanta. Da biyu shine infection control measures, wato kiyayewa na watsuwan cututtuka a cikin al'umma, don daga cikin manya-manyan dalilan wannan antimicrobial resistance din nan shine kazanta da environment mutum da yake ciki. Ga kwata a nan gurin, ga bola a can gurin, ga nan gurin masayi ne ma wanda gabaki ɗaya yake buɗe, ko kuma akwai kazanta a angon ko wannan layin ko kuma wannan lungu-lungu sako-sako, kuma gashi ana ta'ammali da gurin, tailor yana aikin shi a nan gurin, yara sun taso daga makaranta, ga mai shago yana buɗe, ga pharmacy can yana buɗe, ga masallaci yana buɗe ana sallah, ga kuma kwata, ga kuma bola, ga dabbobi. To wannan yana cikin babban dalilin da ya sa ma in the first place ake kamuwa da cututtuka. So in dai ya kasance ba a tsaftace muhalli ba, to ba kokonto a kai an riga samun irin waɗannan manya-manyan matsalolin kenan, wanda ko an sha magani ma kamar an ɓata lokaci ne, saboda mutum ya sha magani zai warke, amma kuma zai ƙara komawa gidan jiya ya ƙara ɗebowa wannan cutar, sai zo kuma ya ƙara aukuwa a jikin shi. Na gaba akwai antimicrobial stewardship programs, wato ya kamata a zo a ce ana zama da likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya don a ƙara jaddada musu lokacin da ya kamata a ce sun ba da magani da kuma irin magungunan da ya kamata a ce an bayar. Wanda kuma shawarar da zan bayar a ƙasar haka shine, inda hali kowane magani ya dawo is a control drug, wato magani da ko ɗan pharmacy bai isa ya sayar ba, haka ma kuma wani wanda ba asalin standard ma'aikacin kiwon lafiya ba, basically wanda ba medical doctor ba kenan, bai isa ya bayar ba har sai an ga prescription tukunna daga asibiti, ga sunan asibiti, ga tambarin asibiti, ga signature likita, ga sunan likita, ga kuma inda an san cewa in ma likitan ya kuskure ne za a je a same shi a tambaye shi me yasa ya rubuta wannan maganin. To hakan ne kawai zai taimaka gurin dakatar ko kuma rage na wannan resistance da ake samu wato kenan mutum bai isa je pharmacy ba yace a bashi magani kaza da kaza da kaza da kaza ko da ba yana rashin lafiya dole dan wannan pharmacy din nan sai ya ga prescription daga asibitin da aka ridda da ita daga kuma likitan da aka san his license hakan ne kawai ke cikin babban hanyar da zai taimaka mana matuka na yaki da irin wannan resistance din da ake samu but in as much as a ce likitoci sun yi riga da sun yi nasu kokarin sauran ma'aikatan kiwon lafiya irin su chief irin su nurses irin su pharmacists din da su ma suna da wani ilimi akan wannan magungunan ba su kiyaye ba to kamar bata lokaci ne R&D shine research and development yana da kyau gwamnatin Najeriya da gwamnatin kasashen Afrika su zo na su yi zaman daka mai kyau akan samun tsarin da zai kasance ana bincike sosai akan magunguna dan da za a ana iya developing magunguna masu kyau saboda rashin wannan research and development din nan yana sa mutane ba su zama sanin ilimin me magani me ma hanyar da za a yi bidan a kiyaye sai kasance akwai magunguna barkate a pharmacy mutum zai zo kon da yake so ya sha lokacin da yake so sai kuma public awareness shine sanar da al'umma gabaki da wanda alhamdulillah shine muke gorin haka wannan kuma sanarwa ya kamata a ƙara jiddawa al'umma akan cewa duk wani magani da mutum ya sha yana da side effect na akwai magani da yake taba koda wanda yake taba kwakwalwa wanda yake taba zuciya wanda yake taba hanta wanda ma zai iya bugar da mutum in bai kiyaye ba so wannan yana da kyau mutane su na iya sanin wayannan magungunan dan ya kasance cewa an guje wa yawan amfani da su su ma kansu likitoci yana da kyau suna tunawa yayin da su rubuta maganin suna wayin shin amfanin maganin yafi riskin shi eh yafi to zaka iya bayarwa amma in kasance cewa in ka bada wannan maganin amfanin zai bai wuce kashi 25 zuwa 30 illan shi shine kashi 70 to yana da kyau a kula da amfani da wannan maganin
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu wajen gujewa sha ko kuma yin amfani da magunguna ba tare da shawarin likita ba kuma mu tuna cewa lafiyar mu ita ce jarinmu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku da kuma likitan da ya wayar mana da kai kan AMR wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
na kwana mu yan uwana sunana pastor Danladi Jeje nasiha da zan ba mutane ita ce bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai dai yardar mai duka mahukuntan da suke nan kuwa na ɗin mai duka ne saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin mai duka kenan masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masu hukunci domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari sai dai ga masu mugun aiki kana so kada ka ji tsoron mahukunci to sai ka yi nagarta sai kuwa ya yabe ka domin shi ba wa mai duka ne don kyautata zamanka amma in kai mai mugun aiki ne to ka ji tsoro don ba a banza yake rike da takobi ba ai shi bawa ne na mai duka da sakawa mugun da fushi saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba amma domin lamirin kuma shi ne ma ya sa kuke biyan haraji don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka suna kuma yin wannan aiki a koyaushe ku ba wa kowa hukuncinsa masu haraji harajinsu masu karɓan kuɗin fito kuɗinsu na fito waɗanda suka cancanci ladabi ladabi waɗanda suke cancanci girmamawa girmamawa kada hakkin kowa ya zauna a kanku sai dai na kaunar juna domin mai kaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan nasiyan da zan bawa mutane kenan a iglesia na bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai da yardar Allah mahukuntan da suke nan kuwa na ɗin mai duka ne
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.